من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kamo wannan yini mai tarin albarka yinin talata dare na Laraba wanda yau ya yi daidai da 4 ga watan 7 musulunci watan jima'i da nisani yau hijira na da shekara 1445 16 ga watan 1 miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masallaci na margayi Alhaji Abubakar Yayi Arabi wanda yafi shahara da masallacin Miyetti dake wannan unguwa ta Bulari nan fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin sauraron darasi na littafin Al-Wajiz wanda malamin yake gabatarwa to kamar yadda kuka sani al'amuran rayuwa suna da yawa musamman ga malaman nan dan wani abun ba dole sai mabiya sun sani ba saboda ka al'amura waɗanda suke shafi al'umma da addini kusan shine ma mai rayuwar malaman nan namu gaba da wani ya zauna da iyalansa ko ya je gun neman abincin sa wallahi ga gara sai daga sulhu anan sai da'awa anan sai karantarwa a can sai tafiya wancan gari duk kullun suna haka to muna musa don Allah ya kara musu lafiya to irin wannan uzuri shine ya tasowa malam da gaggawa kuma wanda uzurin har ya shafi zaman karatun yau to sai ba da umarni a zo a fadawa al'umma cewa uzuri na gaggawa ya taso masa mahalarta sai a ba su hakuri domin yau ba za su ga fuskar malam a wannan kujera ba sanadiyar uzuri ya taso masa insha Allah amma sai ya ce a zauna a gun ai abin da Hausa suke cewa gurbin ido ba ido bane amma da a rasa gaba daya wara dan samu kudan kadan ne an fahimta to sai ce ai an fahimta wannan dama idan da wani sako sai a sanar da al'umma din saboda ka wannan shine sakon da malam yayyo ko musnad da ku halin da ake ciki na uzuri amma lafiya kalau uzurin na kawai ne kawai amma ba na rashin lafiya bane Allah ya kara musu lafiya da lokaci a rayuwarsu kuma ya kara ba su kariya a duk inda suke kuma mu Allah ya ba mu ikon jimirin zama da su da kuma taimaka musu a gabobi irin wannan to kamar yadda muka sani dukkan mu haduwar mu a masallaci da makaranti na addini abu ne guda ɗaya wanda ake so a cimmawa shi shine yin addini bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk dawainiyar da ake an bude aji a can an bude makarantar addini a can malami ya sa darasi a can an yi kutuba a can duk in ka dunkule abun to abun da ake so ayi addini tacece tsabtatacce irin addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda kuma Allah yake faɗa game da addini a kiyama wa man yabtaji ghayril islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin duk wanda yake kiyama da wani addinin musulunci to Allah ta'ala ba zai karɓa masa ba kuma zai zama to cikin tabakuwa kiyama Allah ya sare to wannan shine manufa duk irin gwagwarmayar da ake yi da faɗi tashin da ake yi to al'umma a saita su akan siratal lahi almustaqim wannan shine tun daga annabawa har zuwa mabiyan su har tabi'i har zuwa tabi'ut tabi'in salaf khalaf to duka manufar kenan indai da awaci akan sunna to ayi kokarin saita al'umma su zamto suna siratal lahi almustaqim wannan shine manufa kawai tunda lokacin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya aiko shi a matsayin manzo da ya zo ya yi da'awa shekara 13 a garin Makka a daddafe da matsin lamba da takurawa iri-iri kala-kala da izinin Allah da umarninsa ya dawo garin Madina aka ci gaba da da'awa da musulunci nan ma ya kwashi shekaru 10 to adabu da adalinsa sai Allah ta'ala ya sako da suratul nas iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab malamai sun ce wannan sura tana cikin karshe-karshen surori wanda suka sako cikin alqur'ani mai girma Allah yake cewa idan nasara ta zo daga Allah tare da budi da gari za ka ga mutane suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a to in haka ta faru to ka dinga tasbihi kana tsarkake sunan ubangijinka gami da godiya gare shi da kuma neman gafararsa domin shi Allah ta'ala mai yawan karbar tuba ne kuma mai yawan gafara ne ga bayinsa da wannan sura ta sauka sai manzon Allah ya tattara kibaru sahaba manya-manyan sahabbai wanda suke zama tare da shi a kullum idan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu su Umar su Usman su Ali Allah ya kare da su da sauran sahabbai to zaman sai aka yi sa da Abdullahi dan Abbas a lokacin shekarunsa basu yi 10 ba tunda har ma'aikin Allah ya wafati dan Abbas da dan Umar da nana Aisha an ce basu kai shekara 20 a rayuwarsu ba in shekara 10 ne sai yake cewa sahabbai wannan sura me fahimtar ku da ita manya-manyan sahabbai suka dinga ba da jawabi wannan yace ai musulunci ya samu karuwa al'umma sun shiga musulunci yayi kariba kamar da ba kowa ya dinga fadar albarkacin bakin shi sai can dan Abbas ya daga hannu ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ina da fahimta sabanin tansu sai ce mecece fahimtar ka game da wannan sura sai ce shi fahimta ta ga wannan sura shine kad kitara ba ajaluk haƙiƙa ajalinka ne ya musu ka kusa ko ba zuwa ga Allah shine fahimtar Abdullahi dan Abbas ga wannan sura yace domin kai Allah ta'ala ya aiko ka jaddada musulunci kuma saƙon da ka zo da shi an karba har Allah da kansa yake cewa za ka ga mutane tawaga tawaga jama'a jama'a suna shiga musulunci to dama aikin da ka zo yi kenan kuma ka gama aikin daga nan manzon Allah ya tabbatar da fahimtar dan Abbas akan wannan sura kun ga shi aikin da manzon Allah ya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shine jaddada musulunci da kuma kira zuwa ga abautawa Allah shi kadai da Allah ya isar da wannan da'awa kunnan bayinsa to sai aka ce aikin manzon ya tsaya daga nan shi ya koma zuwa ga Allah bayan ya koma zuwa ga Allah musulunci ya samu tagomashi wajen manya-manyan sahabbai musamman khulafa ar-rashidi Abubakar Umar Usman Ali sun tsaya tsayuwar mai daka akan su jaddada abin da manzon Allah ya bari haka suka yi wannan rayuwar su ma har kowa Allah ta'ala ya kawo lokacin da adalinsu daga nan musulunci ya ci gaba da rayuwa a hannun sigaru sahaba sahabban da suke da ƙananan shekaru lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma nan suka yi su hagama attabi'un suka karba su ma tabi'ut tabi'un suka karba har ila yawmi hadha musulunci baya koshi da ai masa aiki baya koshi yanda ka san kai dan adam kullun kana bukata kai numfashi kana bukata ka ci abinci kana bukata ka sha ruwa to haka musulunci yake da bukata duk inda ka leka inde kai akwai zuciyar addinin a tattare da kai sai kaga inda addini ke bukatar gudunmawa yasa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce wannan addini da ku ganshi tarfuhu bi yadillah wa tarfuhu bi aydikum gefansa iya ga Allah ya rike gefansa da kansa gefan ɗayan ba dan Allah ba zai iya ba sai shi ku kuma ku rike da duk abin da Allah ya hore ma dukiya ce ilimi ne basira ce ƙarfi ne mulki ne to ai haɗin gambiza a rike wannan bangaren shine Allah ta'ala yake cewa ya raya mu a wannan duniya linan zura kaifa ta'malu domin shi Allah ya gami za mu aikata a wata aya Allah ta'ala yake faɗi cewa wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tasnasibaka min ad-dunya duk abin da Allah ya kore ma in dai abin nan zai amfane ka a wannan gida kuma da gobe alkiyama to ka nemi lahira da shi ko babu hanyar neman lahira sai kai wa addini aiki ba wata hanya da zaka gyara lahirarka ka gyara kabarinka ka gyara tsayuwarka a gaban Allah to sai kai wa addini aiki wa man kana yarju lika rabbihi faly'amal amalan salihah yayi aiki na gargari aiki na kwarai ko baya yayi wasu an yi wa addini hidima to da wannan shimfida nake kira gani kaina ga sauran al'umma masu kallon mu kai tsaye da masu kallon mu ta kafofin yaɗa labarai cewa duk inda kake karka zama imma'a a wannan al'umma karka zama dan amshin shata ya zama to ka samu wata gaba a wannan addinin daidai karfin ka rike rayuwar bata da tabbas rayuwar bata da tabbas kuma Allah da kansa yake kiran mu fa akan wannan manufa da musulunci zo da ita yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat kowa ya duba inji Allah sai ya bude ayar da ya ayyuhal ladina amanu kira ga masu imani wanda dan abbasu yake cewa duk inda kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu a qur'ani sai ya ce fatam anna sam'ak ka nutsu domin zaka je sako na ko ku yi ko kar ku yi duk inda kaji ya ayyuhal ladina amanu a qur'ani ko sakon ku yi ko sakon kada ku yi haka Allah yake yasa ce duk inda kaji ya ayyuhal ladina amanu to ka saurara akwai doka daga rabbil izza ko ku yi abu kaza ko kada ku yi abu kaza to sai Allah ta'ala yake ce ya ku masu imani ku jaddada kiyaye dokokin Allah an ce ya ayyuhal ladina amanu kuma an ce ittaqullah yake cewa wannan taukidi ne dan domin duk mai imani ana sa ran iya da takawa ne da gurgurdan ikonsa tunda imanin baya zama sai da takawa to amma an ce ku masu imani ku ƙara takawa yake cewa wannan taukidi ku ƙara jaddada takawar ku game da Allah a rayuwarku bayan kun yi wannan sai Allah ya ce kuma kowa daga cikin ku ya duba ya gani me ya aikata dan gobensa yasa qur'ani in zai maganar kiyama gobe yake cewa gobe da gobe innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba su kafire da sauran shagalallu suna ganin abin da nisa sai kuma Allah ya ce agon mu a kusa yake iya dab da zuwa yasa ma wani gun sai Allah ya magana da fi'il madhi idan ya zo maganar alkiyama ce kamar ata amrulllah al'amar kiyama zo ya wuce kawai sun ce abinda Allah ya sai amfani da wannan fi'ilin ya zo domin babu shakka babu kokonto ya zo din kawai ba abinda zai hana shi zuwa shi yasa yake kawo fi'il al'amr a gun kamar an yi an wuce kawai domin ka yadda ka sakankance in ma shedan iya ne ma yi wasa da kai to Allah subhanahu wataala ya ce abin an yi an gama kawai lokaci kawai ake jira to sai Allah ya ce wannan yinin da zai zo ka duba din daga balagarka har zuwa yau da Allah ya ara mana rayuwar mu kawo nan yinin da rayuwar mu da lafiyar mu menene wanda in ka kwanta ka mutu a yanzu zaka sa rai Allah zai kalle shi ya magafara wannan shine sakon da ayi take so mu gani kace kana sallah kana azumin dole ne ko dan karka babbaku a lahira ma zaka yi wannan ayi abun da zai hana ka babbaku a lahira shine ka tsaya kai sallah kai azumi kai wannan arkanul islam din amma matukar ba ka yi su ba to kai makamashin wuta ne sunan ka kawai in ba ka ganka a wuta ba ka mutu bane kawai domin Allah baya wasa haka ya tsara rayuwar wanda yayi kaza yi kaza yi kaza to jannatu na'im wanda yayi kaza yi kaza jahannam khalid fi haka ya fada yayi bayani black and white a qur'ani gashi fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir yasa musulunci ba wani ce wai kama kama ake a ai musulunci amma karfin kama kama abu ne gashi nan gwaze hanyar mutanen kirki gata nan hanyar mutanen banza gata nan Allah bai kishirwar bayani ba duk yayi bayani to sai yace me zaka duba ka gani wanda ko a yanzu nan muna wannan masallacin yau a yanzu a ce Allah ba zai kaddara ka koma gidanka ba daga nan zaka tafi lahira me zaka sare Allah zai kalla ya marhama ni me maganan da duba a rayuwata ne na yau Allah wanda zan jingina da shi na sare Allah zai karba ya marhama kai da kake sauraro na kai nazari kaga me kai aikata wallahi rayuwanka tafiyar fa tafiya take tafiya ake daga balagar ka zuwa yanzu shekara nawa kwashe daga bude ma fayil a rubuta ma lada naka azunubi naka shekaru nawa kwashe a wannan to kowa ya duba ya gani me yi dan gobe sai kiyama akwai wani hadisi na Imam An-Nawawi wanda yake kusan fassar wannan ayar a aikace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari cewa kafin zuwan mu wannan al'umma al'ummatan da suka gabace mu akwai wasu mutane guda uku salasu nafrin sun fito za su je wata bukatar su haka suna tafiya cikin jeji sai hadiri da iska ta taso musu sai ga wani kogo na dutse suka ce to mu shiga wannan kogon mu fake din iskar nan da hadiri ya lafa sai mutum ya tafi suna shiga sai Allah cikin hikimarsa sai turo wani gagarumin dutse ya zo ya rufe kofar kogon dutsen da ba su isa su tone shi ba kuma a lokacin ba wayar hannu bala zana a yi waya a ce a wallahi muna daidai ku kaza ku zo ku taimake mu to ba wayar hannu ko ba wanda ya ga lokacin da suka yi wannan kokon ba wanda ya gani su kadai suka shiga kuma su kadai suka san halin da suke ciki he suka yi nazari suka ce to yanzu muna ganin ba mun zo mun shigo kabarin mu ba tunda ba su isa su ture wannan dutsen ba su isa ba ko ba wanda ya san halin da suke ciki to ɗaya daga cikinsu sai Allah ya masa ilhama ya irsa masa wata fahimta sai ya ce ai Allah majiroko ne kuma Allah yana buƙatar ka yi aiki dan shi kuma ka roƙe shi da wannan aikin yasa Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ya kuma su imani ku jaddada tsoron Allahnku sannan ku riki tsanin da zai sanar da ku zuwa ga Allah sai ɗaya ce to kowa a cikinmu ya yi nazari ya ga me ya aiwatar a rayuwarsa don Allah sai ya roƙi Allah da wannan aikin ko Allah zai ji kan ya ba mu mafita suka yi ittifaki akan wannan ɗaya daga cikinsu sai ya fara gabatar da aikin da ya yi a zuciyarsa don Allah ya yi wannan aikin ce Allah ina da mahaifa guda biyu wanda sanin kafi ne sanin mahaifa na ya Allah kuma ina musu ɗawainiya daidai gwargwadon iko na kamar yadda ka umarce ni kuma daga cikin abin da ɗorawa kaina na wajibi lokacin abinci da lokacin abin sha ba wanda zai fara cin abinci sai mahaifana sun fara ci da iyalina da yarana da ma'aikatana ba wanda zan sallama sai na fara zuwa na sallame su haka ya ɗorawa kansa domin biyayya ga mahaifa to wata rana ya zo da daddare ya je ya tatso musu ɗanyen madaran shanu zai kawo musu su sha sai ya same su yi bacci ana fahimta shi kuma iya kyamar da ta yi su domin biyayya irin ta da na kwarai ga koko na nonon da ya kawo musu sai su kuma suna bacci bayansa ga iyalansa da ƴaƴansa kanana da matansa ana jiran sa ya kai musu abinci su ci yace iya jin yara suna ta kuka ba a kawo musu abinci sun ci ba shi kuma iya tsaye bai ta da su ba shi ko bai yi baya ba yace ina wannan yanayin har aka kira a salatu asuba ta yi ina tsaye da abin su a hannuna yace Allah in nayi wannan dan kai dan umarninka da cika biyayya ga mahaifana kamar yadda ka bani umarni to Allah ka ba mu mafita da wannan halin da muke ciki iya gamawa sai dutsen ya dan matsa amma ba su iya fita daga cikin sa amma ya dan matsa daga inda yake shi ya kai kunyarsa ko ya kawo akwatinsa ko ba gaskiya ba yawa shi ya kawo akwatin shi wannan sai na biyo tashi yace Allah akwai wani lokaci na abi yan kodago na sa su yi min aiki da suka yi min aiki na zo ina sallamar su to akwai mutum ɗaya da bai karɓi haƙƙinsa ba sai tafi wani uzuri ya fita da shi bai karɓi haƙƙinsa a gona ba na gane shi kaɗai ne bai karɓi haƙƙinsa ba to sai dai kokarin ware wannan kudin aiki nasa ban kada shi kudi da ba Allah da yaso ya jarrabe ni kuma da shi jarrabawar wannan haƙƙi nasa na yinin aiki dai sai Allah ya sa musu albarka kamar wasa da dan sai mai kaza haka misali ana nan ta haihu ta hayyafa ta zama akuya ta zama sa diddi ila kula ila kiyaye a takeice wannan haƙƙi nasa na yinin kodago sai da ya haifar da garce shanu da raƙuma da tumaki kuma Allah iya ban ikon kiyayewa ban hada su da nawa can wata rana sai gashi ya faso ya tawo ya same ni a gudda muka yi shi sai shi Allah ga gane ni sai shi a wallahi ban gane ka ba lokaci kaza da kaza da kaza can mun yi ma aiki ban karba haƙƙi na ba ni na tafi wani abu wani uzuri ta shi da dis to na zo ka ban haƙƙi na yace alhamdulillah dama ina jira ka yace kaga duk wannan garken daga nan abin da yana duka wallahi laka ne ka kora ka tafi a alaji ai ba izgi zaka mun ba ban ce ka min izgili ba kudin kwanan gari biyu zaka bani da biyar kamar haka ne misali dan kudin gari zaka ban kudin haƙƙi na daga yamma zuwa yanzu zaka ji wannan dabbobin nawa ne ta ina suka zama nawa yace wallahi haƙƙin ka ne Allah ya sanya masa albarka kun san ita albarka Allah ne yake sata ba yawa bane yasa malamai suke cewa idan Allah ya sa albarka a zuriyarka he zamto suna amfana da al'umma amma inda in Allah ya sa albarka a zuriyarka haifi ƴaƴa biyu uku in su Allah ya baka ya sanya musu albarka he zamto al'umma miliyoyi suna amfana da su wannan shine albarka idan Allah ya sa albarka a dukiyarka duk kankantarta sai an samu su amfana da ita idan Allah ya sa albarka a iliminka duk kankantarsa sai Allah ya bude masami'a na mutane suna fahimtar ka wannan shine albarka ai to sai Allah ya dirsa albarka a wannan haƙƙi na dan kwadago sai ce wallahi duk dukiyarka ce wannan dan kwadago dazu dazu talaka yanzu kuma ya zama mai kudi inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab idan karka da mu wannan duniyar wallahi mafarki ce kun san mafarki wallahi tallahi duniyar tamkar mafarki take an tambaye wani magabaci daga cikin salafu salih wani dalibin sai ce sip lana duniya akarmuka Allah ka siffanta mana duniyar nan ya take ne wace irin siffa take da ita sai ke cewa ka ahala min na'imi kamar mafarki mai bacci ne duniya ka take haka yi fassara kuma haka take yanzu watannin baya wannan shugaban kasar tamu da yake mulki yanzu abin tausayi ne ko abin tausayi bane ana cewa iya nema ya fadi iya karkarwa ko ba ka ake fada ba ba ka ake nuna a media ba yanzu ba a tojo ya miki ya ko tsayuwa a Nigeria ko ba gaskiya bane shi kuma dadin wanda yake ka yake bada tsoron yanzu sai ka je da wuraka same shi sai ka iya zuwa ko kwana ba za ka ga dawo amma da kake wa shekara baka shugaban kasa baka isa ba wallahi baka isa to wannan tamkar mafarki kenan tamkar mafarki a yau kai ne a gobe ba kai bane haka duniya take kaga shi wannan dan kodagon ya taho da yunwa da neman abinci cikin sakan biyu ya zama mai arziki ya zama mai duniya to haka in Allah ya saka abin yake abin da kake ganin sa da wahala agun Allah ba shi da wahala duk abin da za ka gani ga wahalar sa a duniya wallahi tallahi agun Allah ba shi da wahala kai ne kake ganin wahalar shi mutumin nan ya sa sanda ya kade da bubunan kaf ya tafi da su wannan bawon Allah ya ce Allah inna kiyayewa wannan bawon Allah dukiyarsa dan kai dan tsoranka Allah ka ba mu mafita mafita nan ma dutsen ya dan matsa amma ba su yi gobuda shi ma dai nabi ya kawo kwata sako saura na uku na uku shi kuma jarrabawa ce tsakaninsa da wata mata akwai wata mata daga cikin danginsa an ce ko dan babba ko yar babbansa ce ko yar kawunsa ce yace duk duniya ba ya mace da yake kauna a zuciyarsa kamar ita a duniya babu yayi ta hilatarta yayi ta kai mata hari akan ta yadda da shi su yi fasadi tace wallahi ba ta yadda ba wata rana sai yau ta same su a gidansu musamman irin halin da ake ciki na ba abinci ba kuɗi ga abubuwa da yawa sun tsada wannan mata ta tashi ta same shi a matsayin sa na dan uwanta tace ta zo da Allah ya taimake su suna cikin wani hali suna da bukata sai ce ta yi kin san bukata ta gari ki ai tun ba yau ba in har zaki aminta da bukatata duk abin da yake so zan baki tace yanzu ba zaka bani dan zumunci ba ba zaka bani dan girman Allah ba sai dan kaza da kaza ce ai kin san bukatata ai a yanzu in kin yadda da ni duk abin da yake bukata zan baki tace ba zaka bani dan zumunta ba yace eh ita buga ta buga ya hana ta kuma suna cikin matsanancin hali ga dole a cikin karatu ayi karatu eh shine mana yi manzon Allah yake cewa dama as-sa'i 'alal armila kal mujahid bi sabilillah duk wanda yake taimakon mata marasa aure gwagwaren mata mijinta ya mutu a an sake ta wannan zawarawan wallahi akwai ta shekara 15 bata da aure tana nan wata shekara 20 ma suna nan wata mijinta ne ya mutu kuma rabuwa ce to ma'aikin Allah ce in dai ka taimakawa ɗaya daga cikin su dan Allah to tamkar kana fagen jihadi fi sabilillah ladan da ake rubutawa mayaki fi sabilillah gumur zuka fi da musulmai to haka ake rubuta maka inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa amin ya rabbul alamin shi yasa duk committee daga cikin manyan kwamitocin mu na masallatai da unguwanni a dinga sa bukatar irin waɗannan bayin Allah ci wallahi wata nan slippers wannan sai ta yi wata ba samu gudun slippers ba kun san mata da bukatu fiye da maza man shafawa mai kanshi wata yar huda wani dan kunna wata sarka amma tana nan ba yinda za ta yi yasa kaucewar mace hanya akan dan abu kadan zaka yi mamaki musamman a wannan halin akwai matan da wallahi abincin da za su ci a cikin zaman karfin su ko mace ce kuma in ta fito ga ƴan duniyan nan fajiran in ta buƙaci kazan za a mata kuma so da ku masu imani ku tare wannan fitinar ku tare ta in ba ku tare ba za ku zama ababen tambaya a gaban Allah kun san zawarawan ungon ku da majalisan sun mutu da aka sake su to ku yi committee mai ƙarfi amintattu ku dinga donation domin a dinga taimakon su ta ƙarƙashin ƙasa kar ma a ce kai ka je bare ko a ce da ma ko da biyu to da biyun ma mana kai da biyun ma haka ake so kuma gaskiya bane wanda kullun zissati ka dan yace bane ka aika mata ai wani wallahi iya aika da biyu haka ake so ai da biyun ma ai so ake ta zama karkashin wani ai to ita waccan mata ta samu kanta a wannan yanayi ta ji dan uwanta ta mike ta yaki da ne yayi fasadi da ita da karshe dai ta ga bayan da za ta yi tace to ba ni kai abin da gida ma da ya samu dama ta zai aikata fasadi da ita kamar yadda ya burata shekara da shekaru ya je dab da zai lalata da ita sai ta ce ittaqilla wala taqutul khatima illa bihaqi ka ji tsoron Allah kar ka bude abu arfaffe sai da haƙƙinsa kinaya ce kar ka kusance ni a matsayina na ya mace in ba aure na kai ba to jin ittan illah din nan sai ji kamar an soka mai wata kibiya a zuciyar shi sai ji kalmar ta shige shi tana ce mar ittan illah ko sai gaba ɗin jikin sa yayi duk wannan niyya ta ta fasadi sai Allah ya taimake shi ta sauka sai da cikin nutsuwar sa sai ji kalmar ta shige shi sai ce wallahi wanda kika hadayen da shi din ya isa a hada mutum da shi da abin da zai na ji tsoron Allah fasadin bazan aikata ba na hakura kuma duk abin da yake bukata ban fasa ba ki dauka ki tafi da shi sai ke cewa Allah wannan fasadin da ban aikata ba duk da na samu dama da iko Allah in din girmanka ne ya hana ni aikata wannan fasadin ya Allah ka ba mu dama mu fita daga wannan kuma dutsen gaba ɗaya sai bangare suka samu dama suka fita kaga ashe wannan hadisi ne ke fasara wannan ayar wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat kuma ita wannan lahira da muke gani kusan duniya nan hotanta ce ad-dunya mazra'atul akhirah ita duniya kamar hotan lahira ce wata rana shi Abubakar Mahmud Gumi Allah ya kara masa rahama ya ji aikin haji da zai dawo sai littattafai ko yesu yan guda biyu ko guda uku haka ko jakar hannu ma bashi da ita da aka zo gun awo ko ga littafin sa sai dan makala su a mata saka duk inda aka ja malam wuce malam wuce malam wuce to me za a auna duk jarabar ka me za ka auna ci ba wani abin da ya riko haka dai dinga tafi aka ce yaje har jirgi ya shiga jirgi eh zaman shi can wannan alaji zo iya nishi da kyar wani minti 30 wani 40 kowa sai da ya gama shiga jirgi sai tashi zai da'awa sai ce bayin Allah kun ga yanda ni na taho haka kawai na taho na shigo jirgi ba wanda ya tsare ni sai ce amma Allah kai saboda ya san san kai ba halan mare musu gaba gaba sai abin ba haka bane yace abin da ya sa ba a tsare ni an yi bincike na ba kayan wanda na dauko wallahi ba kayan wanda na dauko shi sai ba wanda ya bincike ni yace kun ga yanda za a yi yanda aka yi din nan wallahi haka za a yi lahira idan ka je da kamayayyar mutane wallahi mala'iku za su barka ba in kuma ka je lahira salin alin wallahi mala'iku ne za su raka ka har aljanna yace yanda abin nan ya faru a nan a lahira ma ga zai faru in kana so ka je saukin hisabi to ka kiyaye baka yi mutane ka kiyaye almundahana ka kiyaye rubda ciki akan haƙƙin mutane na dukiya haƙƙin mutane na mutuncin su da jinin mutane ka kiyaye wannan in ka je lahira ba haƙƙin kowa wallahi haka za a samu mala'iku su raka ka gidanka aljanna wasiqal ladina taqu rabbuhum ila jannati zumaran hatta idza ma ja'uha an gane ko futihat abwabuha hukuma wa futihat abwabuha wa qala mukhazanatu wa salamun alaykum tibtum fadkhulu wa khalidin za a samu mala'iku su raka su suna ce kukan kun ji dadin ku salamun alaykum amincin Allah ya tabbata gare ku tibtum kun ji dadin ku ma kai barkan ku da arziki ga gidan aljanna Allah ce ku da goma a wannan gida me kai su tsoron Allah da kiyaye haƙin al'umma saboda daga cikin abin da zai taimake mu yan uwa mu gina musulunci sannan mu gina mu'amalar mu shine mu dinga kallon rayuwar magabata ya so gabata yasa Allah a Qur'ani karshen suratu Yusuf alaihi salam yake cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab haqiqa ya kasance gare ku ku wannan al'umma a cikin kissa ta magabatan ku akwai abun kula akwai abun lura amma ga masu hankali akwai abin lura haka manzon haka Allah ya ce akwai abin lura in kana ɗaya daga cikin masu hankali to akwai abin lura a rayuwar ta magabata da zagabace mu dauko misalin kusa kusa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babba dan Abdullahi Faranja kan wanda tausayinsa da mu yafi tausayin uwa da take wa danta inda manzon Allah yake tausayin mu ba wallahi yafi tausayin uwa da danta an gane ko tunda Allah ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim shi ga masu game da masu imani mai tausayi ne mai jin kai ne manzon Allah har dab da ajalin sa abin da yake fada ummati 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 ya ya Allah ummati wani ya cin kalaman sa na karshe karshe rayuwar shi Allah zan tafi ga al'umma ta dan ya Allah al'umma ta al'umma ta ya Allah iya kaunar mu matukar kauna to sai Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ya ku wannan al'umar in kuna so ku kai tudun mun tsira a gobe alkiyama to abin koyon ku shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin koyon ku abin koyi mai kyau manzon Allah ya rayu da iyalansa ya rayu da makotansa ya rayu da wanda ba musulmai ba ya rayu da wanda sun shigo musulunci ba su fahimce shi ba ya rayu da wanda tun da wannan musuluncin da su ake duk kuma ya rayu kuma kowa yake ta mu'amala da shi ba wanda manzon Allah ya kwanta ya koma ga Allah yake zargin manzon Allah game da mu'amala babu shi kaga dai babu korafi kamar nan kyamaci a wannan rayuwar musamman a ce ka kara mata wata ka kara mata wata kai ba ko sahabi ne ita zage ka ba sai dai kai hakuri amma kai mutumin banza ne kai mai cin amana duk sai ka ji wannan dan kawai ka kara mata abokiyar zama to manzon Allah ya zauna da mata akalla sun kai guda 11 ya kuma ga Allah ya bar mata guda 9 suna nan a gidan shi amma ba mace ɗaya take korafi manzon Allah ya mata mummunar mu'amala babu ita dukkan su ka san duk mutumin da ya zauna da mata lafiya to ba dan adam ne da ba zai zauna da lafiya ba kai ko shi dan zaka zauna da shi lafiya tunda su mata a Qur'ani Allah ya ce inna kaida kunna azim haka Allah ya faɗa kaidunku mai girma ne inji Allah shi yasa wata rana manzon Allah yana zaune dab da ajalin sa sai aka ce assala ya rasulullah lokacin cikin sa yayi nauyi sai ya ce ku je ku umarci Abubakar yayi sallah inji ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai nana Aisha take cewa manzon Allah ai sai nan Abubakar mai rauni ne kuka zai kama yi
ita kuma so take ta ji an ƙara jaddadawa yace ku jeje na ci Abubakar ya salla sai ya rasulullah wallahi ka san shi da rauni ka san shi da kare zuciya ku ka zai sai ce an tunna ikiwa ikiwa ne Yusuf ku dai yan uwan Yusuf ne yake cewa na faɗa sau daya na faɗa sau biyu na faɗa sau uku ai an ji ai Abubakar na ce jeje wa mutane salla ita kuma tace wallahi so take kowace mata ta ji babanta aka ce je yi salla ba wai saurun kugan take zo ta a so take kowa ya ji manzon Allah yana ba ta umarnin babanta ya salla Allah bayyana to wanda su ne ba sai Allah ce inna kayda kunna azim babu shakka kaidun ku iya da girma kuma da yazo magana game da shedan sai ce inna kayda shedani kana da'i shedan kai ne sai mai rauni ne musamman akwai mai imani idan kana da imani akwai gunda zaka fi karfin shedan wallahi tunda Allah ma shedan din ma ya faɗa da bakin sa ai ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin zan halakar da su zan tabar da su amma sai bayin ka masu ikilai sun fi karfi na ba zan iya da su ba amma da yazo ga maganar mata sai ce kai din kuma girma ne to iya zama da mu'amala ta manzon Allah kowa ya sona da shi lafiya idan iya wajenki to shikenan duk haƙƙinki zai baki ya samu a tsarin sa a lokacin da yake ɗakin wanci a ɗakin ta yake to ka'idar sa sai ya zagaya duk ɗakunan matansa gaba ɗaya da kansa zai je yayi sallama ya shiga so gaisa idan da wani abu ta sanar da shi in ba wani abu ya wuce ɗakin gaba a ɗakin da yake na ƙarshe a ɗakin ki kuma ya da sai zauna ɗakin hakiki sallallahu alaihi wasallam to ya zauna da su lafiya ba wanda ya korafi daga cikin irin abin da ya faru a gidansa na misali akwai lokacin da Nana Maimuna Tubitul Haris Allah ya kare da ita to ta san manzon Allah bisa al'adarsa ta abinci iya son wani abinci dan yazo wajen ta iya buƙatar wani abinci to wata rana sai ta samu damar yin abinci kuma ba ɗakin ta yake ba iya ɗakin na Aisha sai ta shirya abincin sai ta biya wani daga cikin yaran gidan ta ce kaiwa manzon Allah a wancan ɗakin ka ce in ji ni yayi sallama sai na Aisha ta ga an shigo da akwashi sai ta ce daga ina zai ji a nanan mai murji ta kawo manzon Allah wannan tana karɓar akwacin kawai ta jefar da shi ya fashe domin kishi ya za a yi iya ɗakin ta har wata ta yi abinci ta kawo masa ai ba ta yadda ba ta fasa akwashin manzon Allah da yake ya fi kowa adalci sai ce alai qais abil qais at'am bi ta hukuncin da yake biya ta akwacin ta da abincin ta didda na na Aisha ita ce yar gaban goshi a gaban manzon Allah in ma da yar gaban goshi ita ce tunda ya faɗa da bakin sa ai an tambaye shi wa ya fi so a duniya duk yace na Aisha a cikin mazaje fa yace babanta hadisi mai inganci ya Bukhari to amma duk da haka duk da san da yake mata to bai sa ya zalunce ta akan ta ba yace wallahi sai kin biya ta akwacin da yake biya ta abincin ta ke da tabiya kuma aka zauna lafiya to kun ga wannan shine balansin na adalci idan kana da mata kana so a zauna lafiya to kana adalci amma an kai Lagos da Abuja to ka tsokan wa kanka fitina ba yanda za ka zauna lafiya wallahi ba zai yi ba adalci shine ke sa a zauna lafiya ba ba buzari ido bane ba barazana bace ba fada bane adalci shine ke sa a zauna lafiya duk kasa duk jagoranci in dai jagora zai zama iya kwatanta adalci to sai an fi samun zaman lafiya a mulkin sa ka'ida ce daga Allah in dai kai jagora ne a gidanka a unguwarka karamar hukumarka jiharka kasarka in kana so a zauna lafiya kai adalci kawai kai adalci shine zai taimake ka a zauna lafiya ai manzon Allah adalci yake yi sai Allah ya ce wa allafa baina qulubihim law anfaqata ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin la allafa bainahum innahu azizun hakim yace ni ne na hada ma kansu saka zauna karkashin ka ya hada kan sahabbai ba wanda manzon Allah zai faɗi magana ke tare babu shi sai Allah ke tada zaka ci da dukkan abin da ke bayan kasa dan ka nemi hadin kansu wallahi ba zaka iya hada kan hada kansu ba ba kudi bane wani zaka bashi kudin kuma zai gaka kuma haka bane kun san dai dan adam da kudi akwai wanda zaka bashi kudin kuma wallahi ya karba kuma ba zai abin da kake so yi ba to ashe Allah ne yake hada kan al'umma duk jagoran da ya gan shi al'umma suna bin sa gidansa lafiya in ya faɗi magana ana ji ya gode wa Allah ba kokarin sa bane Allah ne ya so kuma da adalci da yake kamantawa ana fahimta to domin adalci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da kowa lafiya daga cikin irin abin da ya bayu a rayuwarsa
za mu takaito kan misalai guda biyu. Akwai wani sahabi wanda Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi ya kawo magana cikin littafi sanan kusa mun tutul hakam. Wani bawan Allah yazo ya samu manzon Allah ce halakatu ya rasulullah, manzon Allah na halaka. Sai ce malaka me ki gare ka me kai ka halaka me barwe? Sai ce wallahi ya rasulullah naje na zaiki wa iyali na da rana da azumin ramadan, naje na zaiki musu da rana kuma a ramadan shine yazo nake faɗa ma na halaka, manzon Allah ya zagi. Sai ce kana da baiwa ka je ka yanta ta? Sai ce wallahi manzon Allah ba ni da baiwa. Sai ya ce kana da ikon ka ce ka je ka ci da miskinai 60? Ya ce wallahi manzo Allah ba ni da wannan halin. Sai ya ce to za ka iya yin azumi 60 a jere? Ya ce wallahi manzo Allah ba zan iya ba. Azumin wata talaka ko na kwana 30 ma ya gagare ni, ba na kwana 60 ba zan iya ba. Eh to shikenan, zaura gefe, sai zauna gefe, ana nan ana nan ana nan. Sai aka kawo zakka ta dubino a wani buhu haka. Sai manzo Allah ce ina wannan mai tambayar? Yace ga ya rasulullah. Sai to zo ga abinci ya samu, ka je ka raba miskinai 60 shikenan ka fara ka tayi. Sai ce to manzon Allah kuma yanzu yanzu ni fa duk garin Madinan nan fa yawa ina ganin kai ba gidan da yake ni bukata wallahi, kuma ina da bukata dawo abincin biya wani. An ce a lokacin sai da manzon Allah ya dariya hida gano har fikan hakurin shi. Yace duk Madina ce wallahi duk Madina ban ga gidan da yafi gidana wadata ba, ka ban ga gidan da kai gidana ragin wadata ba, ba ni da goma ya rasulullah. Sai ce je ka cinye an baka kuma yake na kai gabar. To dan Allah ku duba yadda manzon Allah ya iya zama da al'umma, laifi yayi wa Allah laifin da zai iya kona shi akan laifin. Manzon Allah ya bashi option uku, duk ukun ba wanda yayi. Hadisi mai damuwa kenan. Da ƙarshe aka ce gahi ka je ka raba ta, laka ya ce wallahi ba wanda zai biya shi, ki zai cinye. Aka ce je ka cinye din, kuma shi ke da magana ta wuce. Da kowa zai ɗau wannan ɗabi'ar a gidanka a unguwarka, ai za a zauna lafiya, ba za ka samu faɗa ba, ba za ka samu rigima ba, ba za ka samu hatsaniya ba. Domin shi wanda za ka hukunta, wanda yake ƙarƙashin kan, ya san kana son sa. Ba ɗaya daga sahabbai wanda yake da ƙishirwar cewa manzon Allah bai san sa, wallahi ba wuce. Kowa ya gamsu su manzon Allah yana son sa da gaske, shi yasa Allah ya haɗa kansu suka zauna gargahin sa. Wannan shine irin ɗabi'a da Allah ya ce mu kwaikwaya. Misali na biyu, hadisin Anas ibn Malik, Allah ya ƙara yarda da shi, shi ma Bukhari ya fito da shi da sauran malaman hadisi. Wata rana manzon Allah iya zaune cikin masallaci, an yi sallah ana tattaunawa, sai ga wani balaraban ƙauye ya shigo. Iya shigowa ko ya samu wata fila a masallaci je kama fitsari kawai ya kwabe wannan sai gawa fitsari. A lokacin sahabbai suka mai ca kai kai ya ce a kyale shi, kyale shi da kan sai ce la tazrimu, kar ku mai tsawa ku kyale shi. Suka kyale shi ya gama fitsarin sa kaf, sai manzo Allah ya ce ku dauko ruwa, suna ebo ruwa ya ce ku zuba a gun fitsarin. Kaga wannan matsala an kace ta mutu. Sai ya kai goma zo sai kira shi, yace ka san nan ku ina ne? Yace na sani ya rasulullah, masallaci ne, masallaci kuma ina je dakin Allah ne? Yace a musulunci wannan gun ya fi girma akan inda kake kwanciya. Yanzu ai ba za ka je gun da kake kwanciya kai fitsari ba ko? Yace eh. Yace to kwala kai fitsari gun da za ka kwanta akan kai ana nan, ya fi zama abin girmamawa akan kowane musulmi. Manzon Allah ya mai bayani ya fahimce shi. Sai ce Allahumma rahamna bi Muhammad wala tarham ma'ana ahad, ya Allah idan ka tahi jin kai a lahira da ni da Muhammad kawai za ka yi ba, kowa ma kanka jigar sa ya Allah. To kaga me ya kawo wannan? Manzon Allah ya mai mu'amala da kyakkyawan rabi'a, ya bi da shi har ya je kan ilimin sa ya gane. Tunda lokacin bai sani ba, bai san ba a fitsari a masallaci, bai san laifi ba ne. Kaga manzo Allah sai ya bi da shi aka je har kan doron ilimin sa. Malamai masu hikima, musamman malaman da suke fadar kimiyya a musulunci, suka ce a karkashin wannan akwai maganar kan cewa mutum iya fitsari haka kawai a raza nashi ko a mai tsawa ya tashi, akwai iloli da yawa karkashin wannan. Na farko, zai iya haduwa da ciwon yoyon fitsari.
dan domin zai sa buladarsa ta yi aikin da bata shirya ba kuma gaskiya bane tace ta rike fitsarin a lokaci guda to akwai matsala za ta iya haihuwa daga wannan abu na farko abu na biyu suka ce iya fitsarin a gude yake yi amma an ce tashi to akwai wa zai farfaɗo a gurare da yawa ku ana fahimta kun ga abin da nake so kuma je kansa shine yanda manzon Allah yake kikkiawar mu'amala da shi da wanda ma a hadithul ahad ne bil islam kamar ya shigo musulunci ma ba ce ma wai shigo musulunci ba amma manzon Allah ya bi da shi kuma ya fahimce shi hatta kafirin ma da bai musulunta ba akwai a Safwan bin Umayya ɗaya ne daga cikin manyan manyan kafirai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bakin sa yake cewa ya ce shi a wancan lokacin ba wanda ya fi tsana a duniya kamar ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a lokacin halaka tana kansu wata rana an je an dawo daga Khaibar an samu dukiya musulunci ya samu dukiyar da bai taba samun irin ta ba manzon Allah an zo da sahabbai ana zaune ana ganin irin dukiyar da Allah ya bayar sai ga Safwan din nan wanda yace ya kiyamace ga manzon Allah yazo zai wuce har ya wuce sai manzon Allah ya ce ya kirawo shi sai yazo yace Safwan naga kana kallon kayan nan ko kana so ne yace an kuma ina so mana sai manzon Allah ya ce ya kirkira goma dari a bashi ya kamar yanzu ne kace ya kirkin motoci 100 a bai mutum motoci 100 raquma 100 yace a bashi aka kirkira goma dari aka bashi ita mamaki yace wannan fa manzon Allah fa ya san ba na sassa ya san ni ba musulmi ne amma yayin irin wannan kyautar iya tafiya ya tafi can wajen mutanen sa wajen ungosa dab da shiga sai kice ya kauma aslim ya ku mutane na kowa ya je musulunta a dinga na mai kauya ai tini na da daga wajen mutumin da yake kyauta ba ya tsoron talauci ajiya manzon Allah abokin adawar sa ne amma manzon Allah yayi mu'amala da shi yau ya zama cikin soyayya sa yasa mu ma Allah bai bamu ba sai ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyul hamim وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم الله yake cewa ba yanda za a yi ka daidaita mummuna da kike ba zai yi ba yanda za a yi abu mai kyau ka daidaita shi da abu mai muni ka ce ko matsayin su dai ba zai yi ba magana mai kyau ta magana mai muni an fahimta mu'amala mai kyau ta mu'amala mai muni sadaka mai kyau kyauta mai kyau duk tafi mai muni kai domin fa Allah ya kyautata mu'amalar mu fa yace ko kyauta kaiwa mutum ko sadaka kaiwa mutum in kana so sadaka nan ta zama ka amfane ta a lahira to kar ka yadda dalilin ka mai sadaka ka kyautar da shi kar ka yadda dan ka mai sadaka ka wulakanta shi idan ka tozarta idan ka bashi kyauta ko ka mai sadaka to Allah yace wannan sadaka ta baci ba ta da amfani ga Allah ya ayyuhal ladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ya kuma su imani kar ku bata kyautar ku da sadakar ku da gori da cutarwa idan kun yi wannan kamar wanda ya aikata riya ne inji Allah ba ku da ladan komai to sai Allah ya ce idfa billati hi ahsan Allah ne yake ba mu doka da gare shi ni da kai duk muna karkashin wannan dokar idan amma abu mai muni inji Allah to sai ya ce ka ture mai munin da mai kyau idfa billati hi ahsan an ce wani ya zage ka an ce wani yayi gulman ka an ce wani yayi kaza dinka sai ka ce kai wallahi baka maji ba baka ji ba baka ma san abin da yake yi ba kuma kar ka sake ka nuna masa a fiska wai ka ji labarin an ce ma iya zagin ka karin masa kuma abu na biyu ka taka burki ga wanda ya kama wannan labari ai masu yiki masu na ce idan na zo na ce wani ya zage ka ni na zage ka ai tunda ba dan na ka sakon ba ai baka sani ba baka sani ba ba wai yake ba ba amma a yau ne zo ce wani fa zagin ka yake to da hankalinka a kwance ni zan tayar da hankali kuma gaskiya ba saboda ka taka masa burki daga wannan kana ƙara ji kuma shi wanda aka kama labarin nasa karka nuna mai abisa kai hasali ma ka je ka mai kyauta ma shine idfa billati hi ahsan wani baya san ka wani iya ma mugunta wani iya ma asala to samu dama je ka mai alheri idfa billatihi asad sai Allah ya ce fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawa idan da tsakaninka da shi ba ga miciji tsakaninka da shi akwai rigima da fitina to Allah ya ce in dai ka dau wannan hanyar da ya dora ka to wallahi zai zama to waliyul habib zai zama masoyinka mai baka kariya ko baka da sarakallahu alazim akwai ɗaya daga cikin malaman mu a wannan gari wata rana mun kai masa ziyara sai yake ba mu labari cewa jiya na yau ta shari'a anan daga wani mai kuɗi da wani talaka makwata na ne duka mai kuɗin zai fita zai sami ne yace an ga ta mala ni ba wani ba ya kamai korafin wannan talaka yace Allah kai ne baka da gaskiya yace mallan ka tsaya ka ji abin da zan faɗa ma yace a baka da gaskiya baka da gaskiya kawai ba na san na ji komai sai yace to ya zan yi sai malami yace ka je ka nemi buhun masara a gane ko da dan galan din mai da dan 20,000 ka aika mai gida a ce in ji ka ka aika masa an bayyana yace haka zan yi ta kaje kai wannan gawa ya dau shawara malami je sai masara ya dubba da jefare da 20,000 yace aka masa ya dawo daga make-maken sa sai ga buhun masara a gida yace wannan fa ai wallahi alhaji wannan yace ai kuma ci abani ba ni suka ce wallahi dan aikan cewa kai aka bawa kuma ga ma 20,000 yace a baka an gane ko to dama rigimar da nake a dausu shine shi wannan talaka idan ya sa ya ransa kai suka yi shara ko ya share kobar gidansa sai turo yayin kobar mai kudin nan shine kawai ba fitinar to washe gari da talakan ya tahi shara har kofar mai kudin ya share wallahi da kansa je sa malami ce malam kaga abin da ka faɗa mu yace da me fitinar ta kuda yace wallahi da an yi tahi shara kofar gidana ke zuba sharan yace yanzu ba yace da kansa ya share gumma duk ga mu'amala kenan mu'amala an bayyana in zaka kyauta da mu'amala zaka tsoro da kowa lafiya ba wanda zai zama abokin rigimar ka mu zama to masu yafiya ƴan uwa masu kyauta da mu'amala da junan mu masu saukin hali rayuwar lokaci ne kankani da ita ka mutu ka bar abin yabo mai kyau haka ake so kar ka mutu a ce an huta iya musifa ya mutu wanda ba yafiya ya mutu baka ji daɗi ba amma ka mutu ana fadar kyakkyawan ɗabi'arka zamanka da iyalinka ana yabo makotanka ƴan uwanka abokanka duk ana fadar kyakkyawan halinka to wannan ka ci riba rayuwar duniya kenan Allah ta'ala ya taimake mu dama ba karatu zamu yi ba wannan sako ne na malam da zo na fada muku kan cewa iya da uzuri bai samu dama zuwa karatu ba Allah ta'ala ya taimake mu idan kuma da wata rana ta karatu insha Allah zan iya sawa sai na zo sai a ci gaba daga inda aka tsaya insha Allah abinda muka fada daidai Allah ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata muna ƙara addu'a ga mahaifanmu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu malamanmu Allah ya musu albarka Allah ya ƙara musu lafiya to shikenan Allah ta'ala ya taimake mai albarka fa subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to shikenan